بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanwa masu albarka, muna yi mana barka da sake haduwar mu a wannan masallaci namu wanda ake wa suna da Masjid Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahmatullahi alayhi, wato masallacin mu dake kofar gidan Alhaji Lawal Direba a nan yan awaki a yankin Muciya Sabon Gari a Zaria, wato ka iya cewa wurin da aka kyankyashe cibiyar Darul Hadith Salafiyya na Malam Albani namu, Allah Ubangiji ya jikan shi da rahma. A yanzu da muke magana, mun shiga daren Lahadi, wato daren 22 kenan ko ga watan Zulqa'da, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da sha nawa kenan, tara ko, wanda ya daidai da tara ga watan 5 shekarar 2026. Wannan shine majalisi na 4 a cikin jerin 5 majalis da muka yi wa suna da majalisin tarbiyya, a inda muke karatu a cikin wannan littafi. Ko za mu fara karatu ko za mu ci gaba da karatu ko a cikin littafin al-isbahu fi bayani tarbiyyati wal ihla' inda salaf, wallafan al-shaykh al-allama abu abdurrahman abdullah bin salih al-ubaylan, Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata bayan mun tattauna wato muqaddima na littafin da kuma takaitaccen bayani game da malamin, to za mu shiga gaban da malamin ya fara da cewa al-qa'idatu al-ula, ka'ida ta farko. Kamar yadda muka yi bayani a cikin muqaddimar, malamin ya bi tsarin kawo wasu ka'idoji ne daya bayan daya, wanda a cikin su ne zai rika nusar da mu hanyar da ya kamata musulmi ya dauki tarbiyya ta yadda zai dace da hanyar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tarbiyyanci sahabbai har suka wayi gari, suka zama sun fi kowa a cikin wannan al'umma. Allah ya kara musu yarda baki daya. To kafin mu shiga cikin ka'idar, kamar yadda muka yi alkawari, akwai gaban ƙarshe da muka ɗauko na bayanin tarjaman malamin. Muka ce muna son mu karanta shi domin ba mu kai ga gaban ba a darasin da ya gabata, amma kuma yana da alaka da bayanan da za mu fara ji a yanzu. Da haka, wanda yake da wannan risala mai shafi 2-3 nan ko, sai ya tafi can ƙarshe inda aka ce fariqatuhu fi tadris, tsarin da Malam Ubaylan Allah ya ƙara mishi lafiya yake bi wajen karantarwa. Domin kamar yadda muka ji, malami ne da ya je dukufa karantarwa yake yi dare da rana. To wani tsari yake bi wajen karantarwa? Muna son mu ji manhajin shi domin mu alakanta shi da irin bayanai da za mu ji a cikin wannan littafin insha Allah. Suka ce wa kana la yamallu min at-tadris, jama'a kun ji, malamin aka ce baya gajiya in dai wajen karantarwa ne. ma'ana karantarwa ya riga ya zama jini shi da tsokan shi. Ka iya cewa ma in baya karantarwa to a lokacin ne yake ainihin wato shiga cikin kunci da damuwa. Allah ya saka mishi da alkhairi. Sai suka ce walau jalasa as-sa'atu at-tawil aw at-tiwal, ko da ya zauna sa'anni da yawa, wato kace awanni, yana karantarwa baya gajiya. In dai zai kasa karatu a gaba ya rinka biya karatu wa ɗaliban ilimi, to baya gajiya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah ya ji kamalan awwal namu mala albani. Mun tuna akwai wani wa'azi da aka taba yi a nan kofar office ɗin shi, malam yayi awanni kusan 4:30, amma malam ya ce yanzu ya fara mukaddima. Da haka yace in dan ta shine a tsayen nan za a iya ci gaba har asuba, amma mu kuma duk mun fara hamma da rintsa ido an gari. To haka waɗannan bayan Allah suke a cikin abin da ya danganci karantarwa. To wannan ya riga ya zama wato jinin su da tsokan su, kamar yadda mu idan muna kallon fina-finai mu ba ma gajiya ko? Aha, to kowa da irin gaskiya ne magana, kowa da abin da ya ba muhimmanci ne a rayuwa. Wallahi yanzu akwai wanda in ka bashi waya a hannun shi, in Allah ya yarda a zauna haka sai a kira sallar asuba ya shiga, haka ne ko? Kaji mallam ya ce wallahi shi ne gaskiyar magana. So ina son mu gane cewa ashe ba wai wani tuddabar bane da aka ce wai baya gajiya yana karantarwa, a'a shi ya baiwa karantarwar muhimmanci ne, a yadda mu kuma da kallon fina-finai da latsa waya da shiga wannan shafin da fita wancan da yin gulma da gulgulu da kallace-kallace, mu kuma shi muka ba muhimmanci. Aka ce mu ce Allah ya gafarta mana, Allah ya kyauta. So suka ce malamin sai ya zauna awanni yana karantarwa amma ko alamar gajiya babu ta tare da shi. Wa mu'azzaman li athari sahabati al-kiram, to kun ji daga cikin dabi'un shi, malamin yana matukar girmama zantuka da aka ruwaito daga sahabban manzon Allah, domin su ne almajiran farko da suka ruwaito addinin nan daga bakin manzon Allah. Kenan duk abin da zaka jiyo daga bakin su first class material ne na ainihin wato authenticity. Dan haka in dai aka ce wannan zance ne na sahabbai, to malam Ubaylan yana matukar girmama wannan ra'ayi. An fahimta ko? Yace akhadan ko akhidan bi aqwalihi, duk inda aka ce ga wani matsala ma damar za a iya samo ra'ayin sahabbai akan wannan matsalar, don Allah ya da zai goyi bayan wannan ra'ayin shi ma yana tare da su. Jama'an gane ko? Wa kana yadhkuru bi qawli ahadi salaf, ya kasance yana ambatan maganan wani malami daga cikin magabata domin ya goyi bayan wannan ra'ayi nashi na daukan maganganun sahabbai. Hakan kowa yana da wanda yake dauka matsayin role model. Yanzu wani yana da wani shehi, duk abin da shehi yace ko ya san ƙarya ne to zai dauki maganar ko? To shi kuma malam Ubaylan sahabbai ne role model din shi, domin su ne Qur'ani yake mana mu rike su mu bi su. Kaga duk wanda ya rike wanda Qur'ani yake bi, to wannan shi yana da tabbacin tafarkin da yake bi. Shi yasa muke tutiyan cewa mu din tafarkin mu tafarkin magabatan farko muke bi. Shi yasa muke kiran kanmu da as-salafiyuna, kuma ake kiran mu da su, kuma ba ma jin haushin an dangana mu da su. So mu rike wannan ka'ida. Daga cikin abubuwan da malam zai rinka afsala mana a cikin wannan nan ka'idoji shine duk wani tafarki da sahabbai suka rayu a kai, to wannan hanyar kawai za mu bi mu tarbiyyanci kanmu. Mu ba za mu ɗauki wani tarbiyya na wasu da ake ganin masana na zamani ba, ko waɗanda suka gabata, a'a mu dai in muka ɗauki tafarkin sahabbai ya ishe mu. Da haka ba ruwanmu da ainihin wato wasu 'yan boko ko wasu turawa ko wasu masu theory ko hypothesis da ake ganin su sune wayayyu. Da haka in aka ɗauki tafarkin su za a waye za a yi kaza, a mu sahabbai ne kawai abun koyi mu. An gane ko? Yace kana yadhkuru, ya kasance yana ambatan bi qawli ahadi salaf, zancen wani malami magabaci akan wannan irin qadiya yana cewa idza kana lis sahabati fil mas'alati qawlan, duk sanda aka samu wata mas'ala a addinin nan namu sai aka sa mu sahabbai sun yi sabani, sahabbai suna da zantuttuka guda biyu, wannan na da ra'ayi kaza, wannan ma na da ra'ayi kaza. Sai ya ce fa iyyaka an tuhaddisa qawlan thalithan. Yace to a girdinka kada ka kuskura ka kirkiro zance ko ra'ayi na uku ka ƙara akan ra'ayin sahabbai, zaka zama batacce. Domin duk inda ka ji sahabbai suna da ra'ayi guda biyu, to ɗayan ra'ayoyin nan kawai shine gaskiya. Ko da ɗayan yayi kuskure, shi kuskuren shi ba abun zargi bane. To kai da ka zo bayan su, kada ka kirkiro sabuwar ra'ayi wanda ba wancan ba kuma ba wannan ba. Kaga ka samu na uku kenan. Da haka kana ka faɗa da sahabbai kenan. Yace to a hirninka kar ka kuskura ka kirkiro ra'ayi na uku ka jona da ra'ayin sahabbai. Ka tsaya iya nasu. In ka iya fahimtar dalilansu, ka gano wanda ya dace sai ka rike nashi. In baka gane ba ka rike ɗayan guda biyun. Kun gane abin da yake cewa? Na'am. Sai yace wala yakhruj an fatawahum. Kada ka kuskura ka fita daga fatawan da sahabbai suka bada, ka ɗauko fatawan wani wanda ya zo a bayansu. Kun gane wannan ka'ida ko? Me yasa? Sai ya ce wa aqwaluhum fi ma aftu fihi. Zantukan sahabbai kuwa ana jiyo fatawansu ne a cikin abin da suka bada fatawa. Misalin wannan shi ne, daga cikin matsaloli da ake da saɓani a ciki na fiqhu na furu'a a musulunci, wanda tun zamanin sahabbai akwai wannan saɓanin, shine misali kabiyan bayyana bismillahir rahmanir rahim a farkon karatu a cikin sallah. Kuma an fahimta ko? Daga cikin sahabbai akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa a sirrance ake karanta bismillahir rahmanir rahim. Da haka ba za a ji ka fara cewa komai a sallah ba, sai dai a ji ka fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Zan iya tuna Anas dan Malik yana daga cikin sahabban da suke da wannan fatawa. A cikin sahabbai har ila yau wasu kuma suna ganin yadda za ka bayyana bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin, haka za ka bayyana bismillahir rahmanir rahim. Domin bismillahir rahmanir rahim ita ce ayar farko a cikin suratul Fatiha. Kun fahimci wannan matsalan ko? Daga cikin sahabbai masu wannan ra'ayin akwai Abu Huraira Abdurrahman dan Sakhar. To kaje kenan yanzu akwai fatawa guda biyu daga sahabbai akan wannan matsalan ko? To abinda malamin yake cewa a nan shine, kai a matsayinka na wanda ka zo a bayan su, ko da ka zama malami, to kada ka kirkiro fatawa ta uku akan waɗannan guda biyun. Kun gane maganar yanzu ko? Shine sai yake cewa domin ne, domin waɗannan ra'ayoyin, to dole ɗayan biyun nan ne yake daidai. To in ka ƙaro na uku, ka ƙara ainihin wato ɗauko ɓata kenan, ka zona akan nasu. Dan ba zai yiwu abin da yake daidai sahabbai a ce ba su san shi ba, dan su suka yi sallah a bayan manzon Allah, su suka ji karatun manzon Allah a sallah. Da haka ɗayansu ne yake daidai. Ko ne wanda yace yana jin ana bayyana Fatiha, ana bayyana bismillah, ko wanda yace ba a bayyanawa. An gane wannan dake ko? To kaman shi Anas din Allah ya kara mishi yadda da sauran sahabbai, yace haka yake karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a jin komai idan yazo zai fara sallah sai alhamdulillahi rabbil alamin. Ina fatan jama'a gani. To yanzu ba wai tattauna matsalan zamu yi ba. Abinda nake mana ishara, akwai matsaloli da dama wanda su kansu sahabbai suna da saɓani a ciki. To kai a matsayinka na wanda ya zo daga baya, kada ka kirkiro saɓani na uku. Muna fahimta ko? Za mu zo mu ƙara buga wasu misalai a can gaba insha Allah. Allah ya sa mu dace. Da haka sai malami yake cewa wa kana yuhadhdhiru min at-taqaddumi baina yadayi man huwa a'lam. Allahu akbar. Malam Ubaylan ya kasance yana tsawatarwa kwarai da gaske game da ƴan ƙananan ɗalibai su rinka shishshigi suna ainihin wato shiga gaban manyan malamai. Yana ganin wannan ba tarbiyya ba ne. Yana daga cikin tarbiyyar da za mu ɗauka a cikin wannan darasi shine ka rinka girmama malaman da kai ka san suna sama da kai. Kuma an gane wannan kyau ko? Lafiyama malaman da tsoron Allahnsu ya bayyana, kasantuwansu malaman sunna ya bayyana, a cikin maganganun su da tafarkin su kuma kai ka san sun tare ka a ilimi ne da ba kusa ba kaman tazaran sama ne da kafa to yace kada ka kuskura ka rinka shiga gaban waɗannan malaman idan ka ji suna tattauna matsala kada ka ce kai ma zaka koma baki jama'a ana fahimta ko irin wannan tarbiyyar muna bukatar shi a Najeriya ko masallaci dan akwai ɗan ƙananan ɗalibai kai wasu ma ba su cancanci a ce musu ɗaliban ilimi ba amma ba su da wannan tarbiyya da malamin yake ambato din zaka ga wani ɗan tsako yana tsoma baki a matsala wanda yake babbar matsala ce wanda malaman musulunci na duniya su kansu ba sa saurin sakin fatawa akan shi amma sai ka ji shi a wani lungun su ko a islamiyyar su ko ma a ɗakin matar shi ya kafa kamera kawai ya saki magana ya mai da kanshi mufti haka ne goma haka bane jama'a kaga wannan alamar rashin tarbiyya ne wallahi kun ji malam ubaina ne ya kasance yuhadziru yana kwaba kwarai da gaske min at-taqaddumi baina yaday man huwa a'lam game da mutum ya rinka shishigi yana shiga gaban malama Allah ya kyauta wa yadhkuru bi maqulati salaf yana ambatan maganar salaf a irin wannan gabar yana cewa iyyaka an tafti fi mas'alatin laysa laka fiha imam yana cewa a hirranka kada ka kuskura kai fatawa ka fadi wani fatawa a musulunci wanda baka da wani babban malami da ya gabace ka kan wannan ra'ayi kada kai wannan saboda kai ba kowa bane kuma duk abin da ake son a bautawa Allah da shi an bautawa Allah da shi kafin ka haka ne ko ba haka ba kenan ashe duk wani fatawa da zaka yi ya zama kana da wani magabaci akan fatawa kuma an gane wannan dake ko kada kawai ka je ka dauko wani dan littafi ka ga wani magana ko wani hadisi kila baka ba fahimci hadisin ba ka dauka wai kai ka zo da sabon karatu iyaka kai taka sabon ko kun san saboda irin wannan azarbabin ya jawo mana fitinan boko haram a kasar nan yara yan kanana suka je suka dauko wasu littattafai larabcin ma bai wadace su ba amma su suka karanta littafin suka ce sun fahimci wannan karatun yana nuna cewa boko haramun bayan ga manyan malamai sama da su su ba su taba fahimtar haka ba a cikin karatu kuma kafin su su karanta maganganun ko hadisan waɗancan malaman sun karanta shi kun fahimci wannan magzancen ko to wannan abin da suka kirkiro yanzu ya jawo zama lafiya ne ko barna shine har yau kuma ba mu fita daga wannan barnan ba hadarin ɗan ƙanana su rinka shishigi a cikin harkar ilimi kenan kuma manyan malaman suka rinka kwabansu a lokacin suna ce musu ba haka karatun yake ba ba ku fahimci daidai ba amma suka ce a ina ba kwa tsoron Allah ne ku munafukai ne kun ga hadarin abu ko wai yanzu shi ya gano waɗannan malaman ba sa tsoron Allah yanzu shi yake tsoron Allah kaga akwai hadari da haka dole ka san matakinka kuma ka tsaya iya mustawanka wannan shine tsarin malam Ubaila Allah ya saka mishi da alheri wa kana yatawaqqafu fi ba'd al-masail kunji wani lokacin duk ilimin malamin nan fa amma wallahi in aka zo kan wasu matsaloli sai ya ci birki yake cewa komai akan shi duk yadda za a yi ta mai fatawa akai ka san wani lokacin mutane su suke zuga malamai kaga an ta dauko matsaloli wanda kila ba shi ma kai karatu akai ba to malami inda ya taka tsantsan sai ya biyewa masu fatawa sai ya ta sakin baki to duk sanda aka dauko mai wata matsala ya san bai riga yayi wani bincike mai zurfi akai ba baya yin fatawa sai ya ce mu hada a darasi na gaba ko ya ce ban sani ba ya rage mishi darajar shi ya rage mishi ba to idan yayi shiru akan matsalar me yake yi hatta yattadhiha lahu al-haqqa fiha hatta gaskiya ta bayyana mishi akan wannan matsala sai ya gano menene daidai akan wannan matsala kuma mun gano wannan dake ku amma baya saurin kawai da yazo ya saki magana ya kama cewa kaza ko kaza ko kaza baya yi Allah ya samu ya ce yake wala rubbama ahalaha ala al-ulama'i kibar kun ji ko wani lokacin matsalar sai ya je ya kai wa manyan malamai da suke sama da shi sai ya kai musu fatawa akan haka Allah kun ji wani tambaya da aka yi mun ni kuma matsalan bai bayyana mun ba, shine nake son ku ƙara mun haske a kai, sai su yi mishi bayani. To daga nan shi ma sai ya step down, sai ya zo ya gaya wa almajirin shi. Yanzu wannan ko da zai yi kuskure, kuskuren da zai yi karanci ko ba zai karanci ba, amma me azarbaɗi da tsoma baki akan komai ba, kullum sai ya dawo ya ce jama'a a yi haƙuri jiya mun yi kuskure. Kuma kuskuren da ya yi jiya ba zai zama mishi darasi a yau ba, yanzu ma da wata matsala za ta fito za ka ji bakin shi zai fara magana. To mu matsalan da muka samu kanmu kenan a sahar masu karantarwa da ɗaliban ilimi a ƙasarmu Najeriya, Allah ka gyara mana. Malam ya ce ka Sheikh Ibn Baz, a lokacin Malam Ubaylan yana kai fatawa wajen irin su Sheikh Ibn Baz wa Ibn Uthaymeen da irin su ainihin wato wa Ibn Uthaymeen da Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullahu ta'ala, Allah ya ji kansu da rahma. To kun ji wannan gaban, shine nake yana da kyau mu karanto mana shi domin akwai sako da zamu ƙara ɗauka a ciki. Yanzu sai mu koma cikin littafin kai tsaye. Malam ya ce alqa'idatul ula, qa'ida ta farko addini, wannan addinin nan namu na musulunci, to mu sani cewa mabniyun ala aslaini azimai, an gina su ne akan wasu asulla guda biyu manya. Wato duk wanda yake musulunci ya gane cewa to abin duk da zai yi a musulunci to sai ya dora su akan wasu ma'auni guda biyu. Na ɗaya al-ikhlas, duk abin da zaka yi ya zama Allah ka nafa, Allahu akbar, duk abin da zaka yi ya zama dan Allah zaka yi, kai hatta abin da ya danganci karantarwa ko koyan ilimi kada ka yi shi da wata manufa in ba dan Allah. Domin Allah da ya halicce mu, ya halicce mu ne domin mu bauta mishi, ko to duk abin da zamu yi ya zama shi kadai muke nufi da wannan aikin. Idan muka nufaci wani abin koma bayan wannan, to Allah ba zai karbe mu ba, kuma ba zai karbi wannan aikin namu ba. Jama'a mun gane wannan ke ko, da haka kada ka kuskura ya zama akwai wani abu da kake yi a cikin musulunci, a cikin addini ku kiyaye wanda ba dan Allah kake yi ba. Ya zama kana yi da manufan wai dan mutane su ji labarin ka ne, ko dan a ce ka iya, ko dan a ce ka kurawa ne, ko dan a ce duk garin nan ba irin ka, to ikhlasi ya lalace. Sannan abu na biyu wal mutaba'atu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi, sai kuma wato ya zama wannan aikin to kana kwaikwayon manzon Allah ne a cikin shi. Jama'a an gane wannan da ke ko, waɗannan asullan nan guda biyu jama'a idan sharuɗan su ba su cika akan duk abin da za ka yi ba, to wannan aikin Allah ba zai karɓe shi ba a musulunci. Idan suka cika ɗaya ba su cika ɗaya ba, shi ma Allah ba zai karɓa ba, dole sai sun cika guda biyun duka. Ka ɗauki misalin sallan da kake yi, sallah addini ne ko ba addini ba, to in za ka yi sallah ka yi don Allah. Sannan bayan ka yi don Allah ka yi sallan irin yadda manzon Allah ya karanta. Idan ka yi sallanka don Allah amma ba irin na manzon Allah ba, Allah ba zai karɓa ba. Kamar yadda in ba ka yi sallanka don Allah ba amma ga shi sallan tsaf irin ta manzon Allah, shi ma Allah ba zai karɓa ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To wannan ya zama shi ne duk abin da za mu yi a addinin nan da shi za mu rinƙa auna shi. Kada ka kuskura wani ya sa kai aiki babu ikhlasi, kada ka kuskura wani ya sa kai aiki ba yadda manzon Allah ya karanta ba. In ba haka ba za ka yi asara. Irin waɗannan ayyukan da ba su cika sharuɗan nan ba su ne ranar tashin alkiyama. Allah ya ce sai an tunkaro su da aikin da suka yi gadan-gadan. Wa qadimna ila ma amilu min amali, ga su ga aikin suna gani, Allah ya ce sai mu kaɗe shi kaman kura, sai ya zama ba su ci riban aikin ba. Allah ya kyauta. To bari ma nayi mana fashin baki akan waɗannan asullan nan. Sai ce al-awwal, abu na farko da aka ce shine al-ikhlas li qawlihi ta'ala. Me yasa ya ce duk abin da zaka yi a musulunci ya zama akwai ikhlasi? Sai ya ce domin faɗin Allah madaukakin sarki, da Allah yake cewa wa man ahsanu dina, wane ne yafi kyautata addininsa, mimman aslama wajhahu lillah, kun ji ikhlasi, fiye da wanda ya sallama fuskan shi ga Allah, ma'ana ya sallama rayuwan shi gaba ɗaya ga Allah, ba zai yi komai ba sai abin da Allah ya ce. to ba wanda yake kyautata addini kamar shi. Duk abin da zai yi yana yi ne domin Allah. Kun ji ikhlasin ko? Sai Allah ya ce wa huwa muhsinu, kuma yana ne inganta aikin. Zai zo ya bayani game da inganta aikin nan gaba. Wannan aya ta 125 kenan a cikin suratul Nisa. Wa qawluhu, sai kuma fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Allah yake ba mu umarce su da yin komai ba face sai su bauta wa Allah. Iya abinda Allah yake nema a wajen mu shine mu bauta mishi. Duk wani abu da ba bauta ba wannan Allah baya bukatan shi a wajen mu. Shi yasa yake halittar mu ma da yayi to saboda ibada ne. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. To wannan ibada idan zaka yi sai Allah yake ga yadda zaka yi ibada mukhlisina lahu ddin, ya zama addinin nan naka dan Allah kawai zaka yi. Da haka yan uwa masu albarka, mu yi kokari duk abinda zamu yi da sunan addini ya zama Allah ne kawai manufarmu. Kada mu yi wai saboda ga wasu can ba su tare da mu, bari mu yi dan mu bata musu rai, aiki ya lalace. Kada mu yi wai dan ga wasu can wanda ba su tare da mu, bari mu nuna musu namu yafi nasu, aiki ya lalace. Wallahi Allah ba zai karɓar da aikin da aka yi ba saboda shi ba. Jama'a mun gane wannan kyau ko? Ashe kaga wannan zai rinka regulating duk abin da zaka yi. Da zaran ka je zaka aikata wani aiki ba dan Allah ba ko, to ka fasa wannan aiki. Ya ce maka zama lafiya. Jama'a ana fahimta? Allah madaukakin sarki ce kuna ha addini ya zama an tace shi. Allah kadai aka nufa da yin shi. Za mu zo mu ji ƙarin bayani akan wannan. Yace wa qawluhu, da kuma fadan Allah madaukakin sarki da yace qul, kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi inni, kun gani din nan ni kaina, ni Muhammadu dan Abdullahi rasulullahi umirtu an a'budu Allah, ni ma abinda Allah ya umarce ni shine in bauta mishi. Har shi kanshi manzon Allah abinda aka ce yi kenan ya bauta wa Allah. To idan zai bauta wa Allah yaya yanayin bautan? Sai ya ce mukhlisan lahu ddin, in tsantsanta wannan ibadar gare shi shi kadai. Da haka kada in yi dan in ba wa sawo shi, kada in yi domin in yi ramuwar gayya, kada in yi domin a ce ni kadai na iya. A'a, zan yi ne kawai dan Allah ya karba. Mukhlisan lahu ddin, wannan aya ta 11 kenan a cikin suratul Zumar. Sai ya ce kun ji ya kawo ayoyi da suke nuna cewa lallai aiki duk in za a yi ya zama da manufan Allah ne ko? Sai ya ce wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma dalilin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa innamal a'malu binniyati, dukkan aiki da bawa zai aikata to Allah zai yi mishi sakayya ne idan ya dubi niyyar shi a lokacin da yake aikata aiki. Shine ma'anar hadisi. Ma'ana yayin da kake wannan aikin da wata manufa ka yi, to da shi Allah zai yi maka sakayya. In ka yi don Allah sai Allah ya maka sakayya kyakkyawa, in baka yi don Allah ba sai Allah ya maka mummunan sakamako. Allah ya kiyaye. Shi yasa ka ga aiki mafi muhimmanci da sahabbai suka yi a zamanin manzon Allah, akwai hijira da suka yi, suka yi ƙaura daga asalin garurukansu suka koma bakon gari domin su tsira da addininsu. A lokacin da suka fara wannan hijirar sai aka samu wasu, sai suka fara yi da wata manufar ba dan guduwa da tsira da addininsu ba. Nan take Annabi ya gaya musu wannan hadisi. Kowa ya san hadisin ai ko? A nan ne Annabi yake ce musu duk wanda ya yi hijira, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, amma wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Jama'a mun fahimta ko? Da haka mu yi kokari mu rinka inganta niyyar mu akan duk aiki in zamu yi. Allah ya sa mu dace. To kun ji sharadi na farko ko? Ko asali na farko sai yake asali. Asali na biyu, din yadda ka inganta ikhlasin ka wajen aiki. To aikin kuma fa ba wai zaka yi ne yadda ka ga dama ba, sai yadda manzon Allah yake aiki. Sai ka yi koyi da manzon Allah cikin aiki. Shi ne a tsani mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cikakken koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi an yakuna al'amala muwafiqan lima shara'a da haka wannan aikin ya zama ya dace da yadda annabi ya shar'anta shi kuma mun fahimta da haka yau idan ka zo kana wani aiki sai aka ce maka wannan aikin dan wa kake sai kace wallahi dan Allah nake yi Allah kadai nake nufi sai a ce to annabi ne yake kai idan kace eh ka iya kawo hujja to in Allah ya da wannan aikin naka Allah zai karba amma aka ce annabi ne yake kai kace to ko da annabi bai ce ai ba ai dai da kyau kuma dan Allah nake ayya ka fara an samu matsala kuna fahimta ne ko jama'a da aka ce mallai yake cewa bi an yakuna al'amala muwafiqan lima shara'ahu sallallahu alaihi wa alihi wannan aikin ya zama ya dace da abin da manzon Allah ya shar'anta me dalili sai ce li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi Allah shine wanda ya halici wato mutuwa da rayuwa ba dan komai ba sai dan ainihin wato ya jarrabe ku wane ne zai yi aiki mafi kyau a cikin ku ayyukum ahsanu amala wato wane ne zai yi aiki mafi kyau jama'a an gane wannan ke ko ya yi zafi ne ba ta to a karkashin wannan sai ya dauko wani zance daga wani babban malamin musulunci malam Fudail bin Iyad a inda zai yi bayani game da wannan ayan menene abinda take nufi sai ya ce qala al-Fudail bin Iyad malam Fudail bin Iyad yana cewa ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu an gane wannan ke ko zai inda yi ba ai ta danna sai yayi yace abinda ake nufi da ahsanu amala aiki mafi kyau shine akhlasuhu wanda aka yi domin Allah kun ga magana ikhlasi ya take fitowa ko sannan wa aswabuhu kuma wanda aka yi ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kila sai aka tambaye shi ma akhlasuhu wa aswabuhu wani aiki me kake nufi da aiki mafi tsantsanta yin shi domin Allah kuma mafi dacewan shi da koyi da manzon Allah kana sai yake abinda ake nufi shine al-khalisu aiki da aka tsantsance shi dan Allah ma kana lillahi shine aikin da aka yi domin Allah was-sawabu wanda kuma aka yi ya dace ma kana ala sunna shine wanda ya dace da sunna jama'a an gane wannan da ke ko sai ma da yake wannan magana yana nan cikin tafsirin al-Imam al-Baghawi da yazo karkashin wannan ayan ya yi ni wato kawo zancen malam Fudail bin Iyad yace wa qawluhu ta'ala sai kuma dalilin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah yake kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in har da gaske kuna kaunan Allah to ga aiki daya wanda zai tabbatar da kaunan ku ga Allah shine ku yi min biyayya kuma kun ji sharadin da yake tabbatar da kana kaunan Allah da gaske ba zai taba yiwuwa a ce ba ka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma ka dauka wai kai da gaske addini kake yi wallahi ba zai yiwuwa domin shi Allah da yace ai masa addinin ya ce ya yarda da manzon Allah shi za a yi to kaga me yana ka baka da wani zabi kawai sai bin manzon Allah to idan baka bi manzon Allah ba wallahi addinin ka ba zai zama karbabbe ba wajen Allah shi yasa kaga duk wanda yake bin wani tafarki sabanin ta manzon Allah ko wallahi wannan da kanshi kawai shi wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi ranan tashi al-kiyama Allah ya tsanta mana yadda azalimai za su samu kansu za su taune yatsun su kaf ka san anan duniya idan mutum yayi abin da dama shine sai ya ci yatsa shi dai ko ranan tashi al-kiyama ba guda ɗaya zai ci za ba dukkan yatsun zai taune saboda ne sai ya ce ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila kai san shi saboda ya bu wani tafarkin kuma bayan tafarkin manzon Allah kaga shi shi ya jawo kanshi da aka yi uwa masu albarka kun ga wannan sunna ta manzon Allah da muke riko da ita wallahi kada mu bari wani ya raba mu da sunnar manzon Allah duk wanda ya raba ka da sunnar manzon Allah ko wallahi ya raba ka da samun aljanna ba za ka taba samun aljanna ba sai ta hanyar manzon Allah shi kuma manzon Allah Allah ne ya bada garanti cewa a ji shi to kaga zai yi a ce ka ji wannan manzon Allah kuma ka samu aljanna ba zai yi ba yan uwa masu albarka da aka kun ji manzon Allah ya Allah kada ya ce a ji matukar ana kaunar Allah sai ya ce wa qaulur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalili na gaba kuma shine fadin manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi da yake cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alayhi amruna fa huwa raddu ma damar babu umarnin mu musu manzon Allah kan wannan aikin wallahi za a maida mashi da aikin shi Allah ba zai karba wannan aikin ba saboda ne saboda babu umarnin manzon Allah yake ashe ka ga wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa lallai ilalla musuluncin nan in har kana son kai wanda Allah yake so to manzon Allah shi kadai zaka yi sallallahu alaihi wa alihi أخرجه الشيخاني وأن حديث البخاري لمسلم كفتر دشي وهذا لفظ مسلم وأن لفظ الإمام مسلم سيما لنتي والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام سوكا عند أصل بيان زيبتو كنغا وانا أي لو دينا قداجو ومتى نسي سكر ربو جداه وجر واتو تبتر دا وانا نقايدو دين كورش تبتر دشي da aka bar mu ji guda hudun sai mu ji mu ina muke kuma wanne ne wanda yake wato wanda yake a na hanyar tsira mutane sun kashi kashi nawa yake hudu ahaduha na daya sai yake ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutaba'a kashi na farko sune wadanda suna yin ikhlasi ga wanda ake bauta shine wa Allah da haka duk abin da za su yi domin Allah kuma suna bin manzon Allah kamar yadda Allah yake a bi shi yace to waɗanda suke kan wannan hanya wa hum ahlu iyyaka na'budu waɗanda suke kan wannan tsarin sune waɗanda suka tsaya akan Allah kadai za mu bautawa ba sa bautan wani Allah wani irin bauta sai yace haqiqatan bauta na gaskiya fa'amaluhum kulluha lillah irin waɗannan su aikin su gaba daya to dan Allah take yi wa aqwaluhum lillah zantukan su gabaki daya dan Allah take yi wa ata'uhum lillah duk abinda za su bada na kyauta dan Allah take yi wa man'uhum lillah in kaga sun hana wani abu dan Allah take hanawa wa hubbuhum lillah in kaga suna kaunan wani to dan Allah take kaunin shi wa bughduhum lillah in kaga suna kin wani dan Allah take kin shi sai yace fa mu'amalatuhum zahiran wa batinan liwajhi Allah wahda da ta irin waɗannan bayi mu'amalan su baki daya a bayyane a sarari kenan da a boye to wallahi dan Allah kawai take yin shi la yuriduna bidhalika minan nasi jaza'an wala shukwa ba sa neman yabon mutane a cikin ayyukansu wai dan mutane su yabe su ko su kushe su wallahi wannan ba shine damuwar su ba walabtigha'ul jahi indahu ba sa yi domin neman wani daukaka shine alja a ba su wani matsayi da za a yi recognizing su ba wannan ne damuwar su ba wala talabal muwal muhal mahmadati wal manzila fi qulubi ba sa neman wani ya gode musu wato su ɗan inna ma nut'imukum ne li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura in suka yi abu ko godiya ba sa nema a wajen mutum wanda suke son ya gode musu shine Allah jama'an fahimta wala haraban min zimmihim haka ne la yuriduna bidhalika minan nasi jazaa'an wala shukura ba ka neman yabo ko sakamako ko godiya daga mutane wala ibtigha'al jahi indahum ba ka neman wani matsayi ko daukaka wala talabal mahmalati wal manzila bata neman godiya ko wani matsayi fi qulubihim a cikin zuciyarsu, wala harban min jinnihim, ba kuma wai gudun zargin mutane suke yi ba, su ba wai damuwa suka da mutane su zarge su ba, ma damar abin da suke yi don Allah ne, ma damar suna koyi da manzon Allah, to ko da ne zargi zai yi zargi wannan ba damuwar su bane. Jama'a fahimta? Bal qad uddun nasa bi manzilati ashabil qubur, kaga matsayin da suka dauki mutane, sun dauki mutane kaf kaman gawa ne a cikin kabari. Jama'a yanzu duk abin da kake yi kana yi saboda wani gawa, saboda ka san baya ganin ka baya jin ka, to haka suka dauki mutane gaba daya, ba za su yi wani abu domin mutane ba, dan sun dauka ba abin da ya shafe su da mutanen. Jama'a ana fahimta ko? Wala yamlikuna lahum darran wala naf'a, sannan mutane ba za su iya cutar da su ba, ba za su iya amfanar da su ba, wala mautan wala hayata, ba za su iya rayar da su ba, ba za su iya kashe su ba, wala nushura, in kuma sun mutu ba za su iya tayar da su ba. Fal amalu li adlin nasi wa ibtigha'il jahi wal manzilati indahum wa rajaihim lidhurri wan naf'i minhum la yakunu min 'arifin bihim albattata, dan haka irin waɗannan bayi wai dan su samu wani matsayi a wajen mutane, ko dan su ji tsoron mutum zai iya cutar da su ko zai amfana da su, ko saboda su nemi wani matsayi a wajen wani mahaluki, to su aikin su ba sa bai da rabo a cikin waɗannan gaba daya, domin ba su damu da abin da mutane za su yi ba ko daya. Da haka in dai su ne, to gara ma ka cire rai a wajen za su yi wani abu saboda kai, ba abin da ya shafe su da kai. Bal yadda al'amarin su yake shine man min jahil bi sha'nihim wa jahilin bi rabbihi, su waɗanda suke yin abu don mutane, to waɗannan sun jahilci su wane ne irin waɗannan mutanen, kuma sun jahilci wane ne ubangijinsu. Jama'a fahimta? Faman arafa an-nasa, da aka duk wanda ya san matsayin mutane ko, anzalahum manazilahum, zai bar mutane a matsayinsu ne, ba zai kai su matsayin da ba nasu ba. Wa man arafa Allah, duk wanda ya san Allah hakikanin sani shi, akhlasa lahu a'malahu wa aqwalahu, zai tsantsanta Allah da ayyukansa da kuma maganganunsa. Wa ata'ahu wa man'ahu, da abinda zai bayar da abinda zai hana. Wa hubbahu wa bughdahu, kaunan shi ko kiyayyen shi dan Allah kawai zai. Wa la yu'amalu ahadun al-khalqa dun Allah illa li jahlihi billahi wa jahlihi bil khalq, da haka babu wani mutum wanda zai rinka yin aiki dan mutane face sai da ya zan bai san waye Allah ba. Duk wanda kaje yana yin abu dan mutane ko, wallahi bai san Allah bane, kuma bai san su waye mutanen da yake yin abu dan su ba, kaga jahilci akan jahilci kenan. Wa illa in ko ba dan haka ba, fa idza arafa Allah, duk wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah, arafa nasa, zai san mutane daban Allah daban, da haka abinda ake yi wa Allah ba zai taba yi wa mutane ba. Akharan mu'amalata Allahi ala mu'amalati, zai fifita yadda yake mu'amalantar Allah sama da yadda yake mu'amalantar mutane. Kun ji waɗannan su ne kaso na farko wanda a cikin wannan kasar nan muke son mu zama a cikin su da izinin Allah. Allah ka sanya mu a cikin su. Malai yace wa kadhalika a'maluhum kulluha wa ibadatuhum muwafiqatun li amrillah, da haka irin waɗannan mutanen dukkan ayyukansu da dukkan ibadojinsu suna yin shi ne da umarnin Allah. Wa lima yuhibbuhu wa yardahu, da kuma saboda abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. Wa hadha huwa al-amal alladhi la yaqbalu Allahu min 'amilin siwahu, to irin wannan shine tsarin da duk wanda bai bi shi ba Allah ba zai karba aikin da yayi ba. Wa huwa alladhi bala ibadahu bil maut wal haya, saboda wannan dalilin yasa Allah ya jarabci bayinsa da rayuwa da mutuwa. Li ajlihi qala Allah ta'ala, kuje abinda Allah yake, yace alladhi khalaqa al-maut wal hayata, Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa. Liyabluwakum, domin ya jarrabe ku, ayyukum, waye cikin ku ahsanu amala, zai yi aiki mafi kyau. To mun ji a baya, idan aka ce aiki mafi kyau, shine wani aiki? Aiki da aka yi shi don Allah, kuma aka yi koyi da manzon Allah ke shi. Duk wanda aikin shi bai samu wannan abubuwan ba, to aikin shi ba mai kyau bane. To shi kuma Allah ya ce ya halice mu ne domin ya darraje mu, wa zai yi aiki mafi kyau? Allah ka sa ayyukan mu su zama mafi kyau. Waja'ala ma 'ala al-ardi zinatan laha, saboda wannan dalilin Allah ya halice duk abin da ke doran kasa ya adanta mana shi, liyahtadirahum ayyuhum ahsanu 'amala, domin ya gwada mu, ya mana jarabawa wane ne zai fi yin aiki mafi kyau zuwa gare shi. قال الفضيل بن عيام ما لم فضيل يتغبر سوى العمل الحسن أي كتاوى هو أخلصه وأصوبه شيني أي كن دعك يشد الله كري كما أكي كي كي من ظن الله ودينيش. قالوا يا أبا علي المادرش تنسك يا أبا علي وتشيني ما لم الفضيل بن عيام ما أخلصه وأصوبه kaman yaya mai kake nidi da aswabuhu wa akhlasuhu? Kala ta yace innal amala, yadda al'amari yake shine lallai aiki, idza kana khalifan, idan aka yi shi domin Allah kadai, walam yakun sawaban lam yuqbal, amma bai dace da yadda annabi ya karantar ba, Allah ba zai karba ba. Jama'a an fahimta ko? Wal khalisu, idan aka ce aiki da aka yi aka tsantsanta niyya, shine ma kana lillahi, aikin da aka yi domin Allah. Wassawabu, aikin da ya dace kuma shine ma kana ala sunna, wanda ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Jama'a yanzu misali da za mu ƙara fahimtar wannan bayani shine, mutum sai ya zo ya sallar asuba, kowa ya san sallar asuba na daga cikin ibada da ake yi wa Allah, haka ne? Kuma ya zo ya yi sallan ya tsantsanta ikhlasin shi don Allah, saboda tsaban yadda yake yin sallan don Allah sai ya yi sallar asuban shi raka'a 20, da Allah zai karɓa sallan? Me yasa? Ya fa yi don Allah ba, kuma saboda tsaban tsoron Allah ma yasa ya yi tsayin rakoyin sai da suka kai 20, don Allah ya gane saboda shi kawai yake yi. Jama'a Allah zai karɓa sallan? Me yasa Allah ba zai karɓa ba? Bai yi irin yadda annabi ya ce Allah ya ce a yi ba. Shi Allah raka'a biyun nan kawai yake so, sai ya ce wa manzon Allah ya gaya wa mutane su yi mishi raka'a biyu. To da zaran ka wuce raka'a biyun nan ko? To ba Allah kake yi wa sallan ba. Kun ji inda hadarin yake ke? Wannan shi ne sharrin bid'a. Dalilin da ya sa ɗan bid'a Allah baya karɓan aikin shi ba kenan gaba ɗaya. Shi a wajen shi zai ga wai ainihin yi don Allah ne. An fahimta ko? Ai na tsantsanta ikhlasi na Allah kadai nake yi domin shi. Amma aka ce ya dace da abin da annabi ya karantar, shi da zakkan shi zai ce a to duk da annabi bai yi ba. Ayya, to ai ka kwata magana. Jama'a an gane wannan kyau ko? Dan haka dole in ka yi aiki don Allah kuma ya dace da abin da annabi ya ce. Wa hadha huwa al-mazkuru fi qawlihi ta'ala. Wannan shine abin da Allah ya ambata a cikin fadin sa da yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbih, kun ji ko? Duk wanda yake son ya haɗu da Allah salin alin, ba ainihin wato matsala tsakanin shi da Allah, sai Allah yake falyamal, yayi aiki. Amma wani irin aiki? Amalan saliha, aiki kyakkyawa. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kun ga mutaba'a din da ikhlasi, yayi aiki kyakkyawa. Wani aiki ne kyakkyawa? Wanda annabi ya karantar. Sannan la yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya gwama Allah da wani a cikin yin aikin, ikhlasi ke. Jama'a kun gane sharadin abin da Allah yake so ko? Da haka kowannen mu mu rinka binciken duk aikin da zamu yi daga yanzu. Na yi wannan aikin dan Allah, eh, to ya dace da yadda manzon Allah yake yi, eh, don Allah ya ga wannan aikin naka karbate. Amma aikin babu ikhlasi, ko da ya dace da na manzon Allah, Allah ba zai karɓa ba. Akwai ikhlasi amma ba yadda annabi ya karanta ba, shi ma Allah ba zai karɓa ba. Kaddar misali, irin yadda muke tunkaran babban sallar nan ko? Kowa ya san a cikin babban sallah akwai ayyuka da Allah ya shar'anta, akwai zuwa sallar Idi, akwai yanka ragon layya, an fahimta ko? to waɗannan ibadoji ne ko ba ibada ba ibada ne to mu yi su dan Allah kuma mu yi su yadda annabi yake ina malan yi dan Allah sallanka kada ka je kai dan ka ba wani haushi layyan da zaka yi kada ka yi dan mutane su ce kai ka ga ragon alajuwa ne sai ka ji wani dadi a zuciyarka ka bata layyan ya zama Allah kawai kake son ya karba yake قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. كما أنا فهمت أقول دزارا كاسن يواني من بر با الله با وأيكن كي يازم با كسرط يبكي ناو دا الله تو إذن كما كي دا إخلاسي أما كما سي كي أيوكا با يدع النجي يكي با تو نما الله بيكا مثالي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كرن تدمو ga irin nau'in dabbobin da ake yin layya da shi yace ko dera kuni namiji da macen shi ko ko shanu namiji da mace ko kananan bisashe tinkiya da namijin da rago ko akuya da namijin akuya wadannan sune samaniyata azwaj to kai da ka tashi yankan layyanka sai ka je ka nemo zomo me tsada ba sai ka yanka da Allah lai yayi amma fa kai dan Allah Allah ka zubar wa jinin yanzu me yasa lai yanka bai yi ba saboda ba kai koyi da manzon Allah jama'a muna gane waɗannan kaidoji ko to haka zamu rinka gwadawa fa akan dukkanin aikin ibada duk wani aikin ibada da haka zamu gwada shi Allah ka samu dace malam yace wa fi qawlihi a cikin fadin manzon Allah Allah madaukakin sarki da yake cewa wa man ahsanu dina wane ne wanda yafi yin addini mafi kyau mimman aslama wajhahu kamar wanda ya sallama kanshi ga Allah lillahi wa huwa muhsin kage ni ko ya sallama kanshi ga Allah wato dan Allah yake komai sannan wa huwa muhsin yana kyautatawa ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fala yaqbalu Allahu min al-amali illa ma kana khalisan liwajhihi da haka Allah ba zai karba aiki kowane iri ba sai wanda aka yi domin sa ala mutaba'ati amrihi kuma ya zama an yi kwaikwayo da umarnin sa wa ma ada zalika fa huwa mardudun ala amrihi duk aikin da ya saba ma wannan to Allah zai maida aikin ga wanda ya yi shi ba zai karba ba shine man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd za a maida mai aikin shi yuraddu alayhi أحوج يرد عليه أعوج ما هو إليه هباء منثورا ذا ميدا مي أيكن الحال كما يا أوكا زي ساملا دان أبن دي أيكتا مسمى رانا تاشي القيامة رانا زي كبكات لا دان أيكن الآن نسي الله ميدا مي أيكيش الله يكوتا سيتي وفي الصحيح حديث يازوكم بخاري من حديث عائشة daga hadisin ummu na Aisha annin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man amila amalan haka ne ko kullu amali laysa alayhi amruna fa huwa radd duk aikin da babu umarnin mu to wannan aikin Allah baya so jama'a an gane wannan ne ko wannan aikin mu ma fa ɗan adam hatta a cikin mu muna asala wannan ka'ida misali mutum ne ya je ya dauki an kwadugo su mashi aiki a gona ko ya dauki mutane 10 ko 20 sai ya ce musu ku nome min daga nan zuwa karshen filin sai suka zo suka fara wannan aikin da aka tashi aiki sai ga mutane 30 shi kuma mutane 20 ya dauka sai ga mutane nawa 30 yanzu an samu kari ko ba a samu ba da ya zo sai ya ce ina waɗanda na ɗauka aiki sai suka ce ga muna ina waɗanda suka ƙaru su ma suka ce ga muna tambayan farko da zai mutu shi ne wa ya sa ku haka ne ko ba haka ba yanzu duk wannan wahalan da suka yi in bai biya su ba ya zalunce su saboda aikin banza suka yi waɗannan da ya ɗauki aiki su kuma sai ya biya su saboda shi ya ce su to haka Allah yake mu'amalanta mu duk abin da Allah ya ce mu yi to shi Allah abin da yake so ke idan baka yi abin da Allah yake so ba to ka yi wannan aikin banza irin wanda waɗancan yan kwadagan suke mutum ne sai ya je local government kowa ya san akwai ma'aikata a local government ko kai gwamnati ba ta dauke ka aiki ba ciyaman bai baka appointment later ba amma kullun kai kake zuwa ka share duka secretariat sannan ba za ka bar secretariat ba sai bayan sallar isha ka kara tsuntsun salidan biyar wata da mutane suka sha ruwa karshen wata sai mutane suna ta zuwa banki ana ta biyan su albashi sai ma sai ka je kai tsaye da Allah za ka samu albashi saboda me ba a sa ka ba mun fahimci wannan ka'idar ko to mu dora shi a irin wannan da haka duk abin da Allah ya ce ka yi ka tsaya iya shi kawai wa Allah ya aiko ya koya maka yadda za ka bauta mishi manzon Allah to daga manzon Allah za ka rinka doko addini jama'a mu rike ka'idar nan yana daga cikin abin da zai kulla alaƙar mu kyakkyawa tsakaninmu da Allah mutane da yawa suna yin aikin da Allah ba zai ba su lada ba saboda ba su rike ka'idar nan ba to kuma hanyar da za ka fara zamowa mai tarbiyya shine in ka kyautata alaƙarka da Allah shi yasa malamin fara mana da wannan ka yi kokari ya zama ka kulla alaƙarka da Allah alaƙa mai kyau to daga nan za ka fara samun hanyar ka zamo mutumin kirki da za ka zama mai tarbiyya an fahimta ko? Karshen wannan gaban sai malamin ya ce wa kullu amali bilaqtida'in fa innahu la yazidu 'amilihi min Allah illa bu'da duk wani aiki da mutum bai yi shi ya koye shi daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi babu abin da wannan aikin zai kara maka sai kara nesanta ka ga Allah shine bid'a kenan duk mai aikin bid'a shi a wajen shi yana yin aikin ne don Allah amma ba manzon Allah yake yi ba shi yasa kaji wancan mai badwal amali yake cewa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mafi sharrin masu danganta kansu ga addinin musulunci ko su ne yan bid'a wanda suke kirkiro wa kansu ayyuka a musulunci idan aka ce me yasa suke yi sai su ce wai ai muna son Allah ya bamu lada ne ta yaya Allah zai baka ladan aikin da bai saka ba wanda kai ma in baka sa mutum aiki ba ba za ka biya shi ba haka ne ko ba haka ba da haka kada kai aikin fiki an san aikin fiki ko shine aikin banza Allah ya kyauta da haka fa inna Allah ta'ala innama yu'badu bi amrihi la bil ara shi Allah ana bauta mishi da abin da ya umarni ne ba da a gani na ba domin inda ba a bauta wa Allah ne da a gani na to da kowa zai yi abin da ya ga dama haka ne ko ba haka ba to shi Allah zai san a bauta mishi da a gani na yana san a bauta mishi ne da abin da ya umarni an fahimta ko la bil ara'i wal ahwa'i ba da san rai ba ba da a gani na ba Allah madaukakin sarki ka samu dace ɗan uwa masu albarka malam ya gama bayani mutanen farko a cikin ka san mutane hudu ko a wajen ka'idar nan na farko shine yin aiki da ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da wannan ne zamu saurara saboda yanayin lokaci sai mun zo darasi na gaba sai mu ji suwaye kashi na biyu da kashi na uku da kashi na hudu sai mu ji meye bambancin waɗannan kasar da kashi na farko insha Allah Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da kyau da imani ka ba mu ikon yin aiki da ikhlasi kuma ka ba mu ikon yin cikakken koyi da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ubangiji ka gafarta mana kurakuranmu ka sa mu cika da kyau da imani ka gafarta wa malamanmu da iyayenmu da waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi